Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da kuma wasu gidajen radio da suka hada da Sarauniya da Niya FM da Nomad. Ana kuma iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com.
Maryam Bashir Bagaje, Safina ta sada so dangi.
Sannu da zuwa Maryam.
Yawa, sun da dawowa.
Kun kewa na.
Mun yi kewar ki kan sai.
Masararu ma sun kewa.
Eh to yanzu kan sai mu ce bari mu dan baza mu cikin shirin kadan domin kuwa zamu yi magana ne akan abin da kika je kika gano jiya.
Kowa da irin fassarar sa. Amma ai duk gaba ɗaya ne an gama waye kamata ce kai ku zo ku zo mu zauna mu duba in aka bar abin kalaji ne haka za a yi ta yi har ma a kai matsayin tun ana cewa ra'ayi ne a shiga zage-zage a shiga tada haƙarƙari a shiga kowa ana kallon in ka faɗi ra'ayinka kamar ni kake ƙalubalanta in na faɗi na kamar kai nake ƙalubalanta domin an rasa wanda zai tsawata ya ce kai ku zo.
To za mu fara shirin ne da tattaunawar da Usman yayi da Malam Ibrahim Shekaru, tsohon gwamnan Kano, akan yadda yake kallon lamarin boran wasu a Najeriya.
To haka yake wanda kuma kin san kamar yadda nace a farkon shirin Maryam kin san kin je mana taron nan da aka yi ko wanda kika ce zaki dan gaya mana wani abu daga ciki.
Eh taron da aka yi a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka a nan Venice wato Yusuf kenan wanda aka yi dan samun mafita daga kalubalen da Najeriya ke fuskanta ga rikicin Boko Haram ga ina ta inda ka duba akwai wani abu da ke faruwa.
Eh to wannan ne ta sa a cikin hirar da na dan yi da shi tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekaru ya dan tabo irin wannan maganar na maganar kowa da abin da yake faɗa bari mu dan saurara yar guntuwa ce.
To
gurin titi da al'amarin Najeriya akwai kurakure shi wannan kiraye-kiraye da ake ne a zo a yi gyaran zaman Najeriya da shirin wane ne mene ya yi matakin farko a wurin shi ne a election good governance shi ke haifar da wannan inda ka ji mutane suna cewa a zo a rabu ba a yarda ba to kashi 90 cikin 100 al'amari ne na suna ganin ba a yi musu adalci daidai ne ba daidai ba ne wannan shi ne tushen al'amari da sai an zauna an kalle shi da su biyafaran da su masu cewa a zo a duba constitution ba wani biyafara kawai ba wasu ce a rage fitar gwamnan karfi wasu ce a yadda ake rabon dukiyar kasa a gyara wasu ce a soke ƙananan hukumomi wasu ce a ba kwamishin ƙananan hukumomi gashin kansu wasu ce a soke jihohi ko a yi haɗa su ko a yi waye kamar a tiku da yake cewa a koma a gwamnatin zom ɗinnan guda shida a zai da su gwamnatoci to kowa da irin fassararsa. Amma ai duk gaba ɗaya ne an gama waye kamata ce kai ku zo ku zo mu zauna mu duba in aka bar abin kalaji ne haka za a yi ta yi har ma a kai matsayin tun ana cewa ra'ayi ne a shiga zage-zage a shiga tada haƙarƙari a shiga kowa ana kallon in ka faɗi ra'ayinka kamar ni kake ƙalubalanta in na faɗi na kamar kai nake ƙalubalanta domin an rasa wanda zai tsawata ya ce kai ku zo ni ban yarda da ra'ayin da watakila ya ce a tura wa majalisa su duba wannan bai isa ba duk yana taimako zai magance wannan matsalar shi yake ma ne tsarin da zai kirawo tattauna wannan kura da ke totar structural din nan ko maganan Igbo ko maganan Yarbawa ko maganan Arewa ko wai kowa ya yi na faɗan san ransa ne cewa me yake gani zai daɗi da al'ummarsa to wannan ba za ta kai mu ba aikin shi gaba da ma aiki ya saurari ko cikin al'ummarsa ya jawo su kusa a ji menene a fahimci fassarar kowa sai a zauna a gane da ke idan fassarar ka kuskure ne sai a gaya ma dalili idan fassarar wancan kuskure ne a gaya ma dalili sai a taru a gane to a ina fassara ta daidai take da za ta yi kowa daidai kuma wannan ba wani sabon abu ba ne ai yarjejeniya ce ta haifar da Najeriya din aka haɗu da ba yarjejeniya ce ta sa aka kafa gwamnatin haɗaka ta First Republic haka ake ta tafiya ba za mu yi ta biya da ya ce wai a shuri abin da ake cewa masu cewa wai a haddiniya ta tashi tattaunawa da fahimtar da juna shi ne rayuwa in mutum ɗaya ne ma ya tsalle ya ce kai ni fa bai yarda da ake tafi da ƙasar nan kamata ya aje a saurare shi me ye dalilin ka cewa baka yarda ba me ye fahimtar ka kai a fahimtar ka ya kake so a tafi da ƙasar me ye shawarar ka in da ya kuskure shi a biyo a hankali a nutsa da girmamawa amma ba a ce don za ka gabatar da dalilan ka kuma ka cije da shi ka karye doka ba.
Na gode sosai Malam Ibrahim Shekarau Allah kuma ya ba ni sa'a. To sai mu ce kun ji yanda muka dan tattauna da shi kin ga ya dan tattaba wannan ya ce kaza a raba kasa a yi restructuring wai sai
wala abin da yake fadi
wannan sai a ba mu kasan mu to duk irin wannan yace duk dole sai an dawo kamar yanda kika je din kenan ko
aji ka kaga wannan taron nan an yi magana sosai akan abubuwa da yawa ka san ita wannan cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka wato Yusuf tana kokarin taimakawa Najeriya wajen samun yadda zai kamata ta tankaro akwai wani akwai wata kungiya da suka kafa na dattawa da suka tsamo su daga dukkan zagayen Najeriya ne akwai tsohon menene shugaban Martin Agwai na sojin Najeriya sai kuma a cikin wannan kungiyar akwai kuma Cardinal John One kan shi ne na imamin Catholic Church Abuja da kuma Sultan na Sokoto amma shi bai samu zuwa ba sai turo Dr. Usman Bagaje ya wakilce shi to duk sun tattauna akan abu kuma har da matan nan Mrs. Obi Ezekwesili ita ce tsohuwar mataimakiyar shugaban bankin duniya kuma ita ce daya daga cikin shugabar kungiyar Bring Back Our Girls to dai ka sani wannan matsalar Najeriya da ake ta samu rikici ta ko ina Najeriya fa akwai fa matsala fa sosai fa a rede suke magana saboda kuma ka sani kalle a magana Boko Haram ne inda ya faru a Najeriya amma duk yawon watsa ko ina aka ce in Najeriya ta yi tari to ko duka sauran Afirka sai ta amsa to dole a kawo yanda za a yi dole sai an muna da yawa kuma an ce yawan mu karuwa zai yi nan da shekara 30 wato shekara 2050 kenan za adadin mu zai karu zai ninka su biyu wanda yake da shi yanzu muna mun kai kimanin miliyan 180 wanda suke cewa kenan amma ana ma cewa ila ma yafi haka to nan da shekara 30 za mu karu to ima to tunanin wannan ana ta kullum ana samun matasa suna fitowa daga jami'o'i ba aiki ne to wannan yace akalla kimanin matasa miliyan 3 zuwa 4 ke fitowa ba su gama jami'a babu aikin da za su yi to yanzu kenan mutane ma sun kasa da gwiwa game da zuwa makaranta da in ka je makaranta ana sa ran kana fitowa za ka samu aiki da wani ko a'a mutane na zuwa zona karatu
kin ga magana ki ta zo daidai da maganar da shi muka gama da gwamnatin Kano na da wato shekarau kenan wanda yayi magana cewa in aka samu ingantaccen adalci na rabon dukiyar kasa a tsakani
wannan shi magana shi sosai shi magana wannan sosai yace ana cewa talauci shine silar mutane na fadawa cikin tarkon ta'addanci
talauci
mariya sai ce to da wannan sai a duba a gani ko ma a cikin ma Najeriya ko su garuruwan da su ba su samu wanda da Boko Haram bata yi karfi a wurin ba sun kore su to me wannan garuruwan na me suke da shi me kuma sauran me suke da shi
to wannan dan farfasa mutane kinga magana me suke da shi din nan da kike magana akwai garuruwa ko kuma jihohi kamar kwanaki mun taba shirya kai wanda barista Aliyu da ake neman mana shi yanzu haka da zai mana fashin bakin yanda ya kamata a kasance cikin doka da oda shin wani jihohin zake ga me suke iya samarwa kasar ko kansu ya suke iya rike kansu me za su yi ko kuma menene ake cewa producing din wanda suke sune za su me suke haifarwa ba wai kawai su karba ba
ba su karba ba to wannan ka gani ya fado a batun sake fasalin Najeriya da wasu suke ta kira a zo ayi dan su ma sai magana sosai dan in akai magana aka ce sake fasalin Najeriya mutane suna tunanin kamar an ce araba kasa ne
araba kasa ne
ba a
ce
ba
me suka bayani
yanda suka ce a tattaunawa su wai yanzu yanda abin yake kamar kome ya ko yana kan gwamnatin tarayya to gwamnatin tarayya ta saki dan karfi zuwa su sauraron jihohi yanda su ma za su aiwatar da wasu ayyukan su da
ba na dan yi cincewa da dukin haka dan diwaye a saki
ko ji haka ko ji ma anan taron shugaba ya saki ko wannan ne magana wasu jihohi da suka ce ai ya kamata gaskiya maganar hanyoyi a bar su su rika yi dan an ce ka san me daki shi yafi san inda yake me abin da suka ce kenan to kaga maganar lafiya maganar ilimi maganar hanyoyi da sauran annan ya kamata a basu su rika yi da kansu to kuma duk wannan ma aka ce kashi suna da yadda aka so maganar mu dawo maganar talauci
yawa
maganar talauci da kuma rashin damawa da wasu da ake samu din nan shike jawowa wasu su fiji kai wannan babu yadda babu wani abu babu wasu dama a cikin da za su iya wani abu da rayuwar su kamar matasa abin da suke samu kenan suna fada cikin waɗannan abubuwan yanzu mutum ba abin da yake ya fito daga jami'a ba aikin yi ba komai
suka ce wannan babban kalubale ne
su ce dauke bom an sai dauka je wannan to abinda suka ta magana kenan
kuma wannan shike sa ma wannan zaman banzan da ba aikin yi shike sa abubuwa da yawa su dinga zo maka a rai wanda zake dauke dan abin yi zaka karkata wurin ba zaka tunanin me haka kai tunanin wannan ka kwaci
zuciyar da take zaune wuri daya to boye akan ce tana zama shi
kuma irin wannan ni a tunani na irin wannan kamar zai sa irin mutum ya zama yana da kunci a ran shi to shi da abin da yake ganin wannan da shi ma wanda ya fi shi sai kaga irin
haka
jin zafi ya shiga
sai to sannan kuma kamar yadda ake to yanzu a yanda kika fahimta a wannan abin da kika je kika ga yanda abin ya wakana na san inda yawa ma za su gani a shafukan mu na zumunta da website din mu wato na yanar gizo din mu to amma misali ke kina ganin cewa menene suke son a tafi da shi gida a wannan taron
suna so a ja yanzu kamar da suka yi magana karfin soji ba shi bane mu ba zai kai ga mu samu abin biya bukatun da muke nema ba na samar da zaman lafiya eh ba zai wadatar ba dole sai an zauna teburin sulhu
to wato in shawara
akwai wata magana da suka yi na yadda addini inda kaga yanzu
addini
na da rawar da zai iya takawa don wannan
takawa a wata abubuwa
eh addini na da abubuwa da yawa zai iya taimakawa aka yi magana shi Dr. Usman Bugaji ya magana yace in aka duba a cikin alkur'ani ko kashi 5 cikin 100 ko ya fi mai da hankali ne akan abubuwan ibada eh to sauran
95
ya mai da hankali kan
zamantakewa
ya magana da kamar zamantakewa ya magana irin yadda su annabawa suka sha wahala ya magana adalci
adalci
da so juna addinin musulunci ya kira mutane kowa kai mutum a yi ka zama adali kada
ko da ba addinin ku ɗaya ba addinin ku ɗaya ba dole kai adalci in ana son a zauna lafiya malamai ma kan ga mun shaji sukan faɗi cewa idan akwai adalci to gwamnati ko yaya take za ta iya dorewa amma idan ba adalci duk yanayin yadda mutane suka kai ibada su da waye za su sha wahala ne kawai
sosai kuma yan mutane ya kamata kuma su dawo mu zauna mu bambance da bambance dake tsakanin mu kullum sai dai mu ta tunanin bambance bambance dake tsakanin mu
maimakon tunanin ya zamu haɗu wannan bambance
ya zauna mu tattauna wannan
tunanin in ce wai dan me zaka tsani mutun da yana addinin da ba naka ba
to yanzu tunda mun sami shi barista Aliyu bari mu koma gare shi muna son ne mu ji kawai shin yaya za a yi a ce an sami kamar misali wannan maganar cewa taron da aka yi din na maganar zaman lafiya inda za a samar da shi a Najeriya da rawar da wasu kasashe irin su Amurka ma su iya takawa shin ya za a yi ba tare da an ci zarafi ba ba tare da an taka doka ba ko taki haƙƙin nan adan shi za muka nemo lauya
sosai
assalamu alaikum
salam
barista
ne kuma kabara
mun sha wuya kan mu samu ka
barka da
kuwa wallahi to ya ayyuka ya gida
to mun gode
to yanzu abin da za a yi yawa to ka ji Safiyyun tace an koma lafiya
lafiya lawan Maryam
yawa to Safiyyun ma gata ne take magana ce an sauka
kamar yayi kasa mure shi tayi kasa
yanzu abin da za a yi shine lokacin da zamu fara muna maganan nan da kai kana yi zamu ci gaba da neman ɗaya layin ka in kaga ya buga ka dauka sai mu ga wanne ne zai fi kyau yawa amma a fara doye da rashin kwasi a
uwa daki
Ya a ganin ka a matsayin ka na lawyer ya kake ga kamata mu tare domin mu fida aiga rogo inji Bahaushe irin mu ga cewa duka mun wanzar da zaman lafiya a tsakanin ƙasa tare da tattaunawa da juna misali ba tare da an cire rabin kowa ba.
To a gaskiya abin da yake faɗa na daya dole a mu yi wa juna biya kawai juna da kuma respectin din juna da na farko musan cewa kowanne dan Najeriya a duk inda ka fito ba addinin ka ba ba inda ka fito ba sai kake kana da haƙƙi kana da ƴanci na matsayin ka na ɗan ƙasa a kowanne ɓangare kake zaune a sannan bayan haka akwai abin da gyara da ya kamata su shugabanni musamman ma a saki abu na tsakiya da ya kamata su yi akwai abubuwan da ya kamata ka ga duk wani abu da ya kamata a yi na rabanin arziki na ƙasa ya kamata a dinga raba shi daidai a kowane ɓangare kada wani ɓangare ya yayi wani ɓangare. Kawo dalilin da ya sa kenan aka sa a kullum tsarin mulkin ƙasar nan sashi na 14 a wato federal character principle a cewa kada wani jiha ko wani yanki na ƙasar nan ya fi sauran yankuna ko jihohi kan komai. To da haka don ƙasar cewa idan aka ana kuka cewa hankali ya fi wani ɓangare ya a samu rashin zaman lafiya sannan bayan haka akwai abin da yake yawo yanzu wato sake fasalin ƙasa shi ma abu ne da ya kamata yanzu shugabanni na ƙasa ya kamata su duba musamman ma majalisar dokoki duba su ga koke-koken nan da ake yi wani irin ƙarfi ne za a rage wa ita gwamnatin ta tsakiya so da a samu a maida wasu responsibilities zuwa ƙasa da kuma wato a duba yadda za a samu wato kada a ce good governance ya dawo
shugabanci na gari
ba. To in ba a yi haka ba a nufi ƙarfin gwamnati ta tsakiya ba a matsayin da wa wasu a ƙasa jihohi da hukuma ƙananan hukumomi su samu wannan ƙarfin don aiwatar da ayyukan da ya dace wa mutane za a ci gaba da samun rashin zaman lafiya saboda a kullum kaga ɗan chairman na local government na karamar hukuma dole daga karamar hukuma ya ke fito a gwamna na jiha dole daga wannan jihar zai fito amma shugaban ƙasa ba shi koyewa da yake mutum ɗaya ne sai mataimakin shi koyewa ta fito daga kowane ɓangare saboda haka daga farkon ya yi za su fito to saboda yawan ƙarfin da yake tsakiya shi yake jawo cikin zaman lafiya a ƙasar nan duk a lokacin da aka samu wani ɗan ɓangare ba ba ɗan uwan shi ko kuma wanda ya fito daga ɓangaren shi a ko shugaban ƙasa ko ba a ɗin shi da ta ga ana ɗan koke-koke.
To barista a yi maganar a wannan taron da na ji a yi maganar ƴan sanda yanzu kamar sojin Najeriya tana ita ce take yin komai
ba sa sauran jami'an tsaron fa
ba me suke yi ya kamata a inganta wannan
yadda ya kamata a inganta aikin kokai
na kamar yadda ƴan sanda za su sake ba da tasu gudunmawar ka'in da na'in a cikin aikin da soja ba kawai an janye ana ta ganin sojoji na komai
suke komai
daga sojoji sai ƴan civilian ji ta
yi na ɗaya burkini shi soja a haƙƙin FCC shi ne ya kare wato martaban ƙasar musamman daga external aggression wato daga wasu
barazanar waje
wato masu tada a tsaye zaune ko wanda za su kawo mata farmaki musamman daga waje amma wani lokaci da idan har da kaki ma zai ke karewa idan abin karfin civil force
kamar yan sanda
da sauran hukumomi na farfula to abin da yake sa wa a ƴan sanda ba su iya cikar da wannan ayyukan kaga akwai matsar nan abin nan karfi na mutane yawan mutane yawan mutane ke cikin ita wannan hukumar ɗan sanda akwai kuma rashin horarwa mai kyau kyakkyawar horarwa da ya kamata kamar a ce ‘yan sassan wasu ƙasashe kamar ƙasar Amurka suke da shi sannan akwai kuma rashin kayan aiki wato indigoji da sauran abubuwa yanzu sun kazo ƙasashe da suka ci gaba za ka ga amma a lokacin diddiga ɗan sanda yana da sutiyagar da wasu abubuwa ne da ya kamata ya aikin kare tarzomkosi da sauransu sannan babban abu kuma dole ya kamata sai yasa ka ga nake wurin sake fasalin ƙasan nan masu kirari ko kira na ‘yan sandan jiha nan ya ga abu kiran su yana da ɗan tasiri saboda wata Allah wata ila idan har aka bada aka ci sarar kullum tsarin mulki aka bada dama jihohi su yi ɗan sandan su to wata ce za ka ga an cike gurin
barista barista barista
to saboda lokaci ga
eh daga ƙarshe
hello
ya ne kowane jiha tana da ma ɗan sanda lokaci ya yi za a duba wannan abu
So daga ƙarshe barista wadda wace gudunmuwa kake ganin Amurka za ta iya bayarwa
cikin minti ɗaya ko ƙasa da haka
So ƙasar Amurka da sauran ƙasashe da suke mu'amala da Najeriya za ba da gudunmuwa ta hanyoyi daban-daban na ɗaya ne su tabbatar sun gaya wa duniya suna bayan gwamnatin Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya na biyu kada su yarda su dore wa duk wasu wanda suke zuwa domin neman raba ƙasar Najeriya ko wani irin abu na inda ba su shi hanyar doka ba na uku kuma a nan ƙasa za su iya taimaka kuma suna yin shi akwai hukumar USA daga nan kamar ƙasar Amurka wanda duk tana jin duk wani ya kokari kamar in ka duba duk wani abu rashin development rashin wato talauci rashin ci gaba na ƙasa shi yake jawo tashi zaune
to mun gode barista saboda lokaci ba za mu iya barinka ka ci gaba da bayani ba to yanzu kan sai in ce to saboda maganan akwai wani shiri na yali din nan da ake yi na horar da matasa bari mu dan ji domin mutane su dan gane mun ce ba sai ranar ilimi ba dan an kusan rufe abin Assalamu alaikum warahmatullah
wa alaikum assalam warahmatullah
to da muke magana a cikin shirin yau da gobe
kuna magana da Aliyu Usman kenan a shirin yau da gobe
Aliyu Usman zaka iya gaya mana dan kadan ko wane ne Aliyu
to Aliyu dai matashi ne kuma shi ne wanda ya rike makamin jami'in hudar jama'a na Bindira ƴan sanda ta kasa nishin jihar Kaduna nan wani lokaci kafin yanzu da kuma Allah ya sanya ya yi tafiya ka karo ilimi da ya danganci aikin na ɗan sanda kuma haka zalika kwanakin baya ya samu wata dama na wani karo ilimi da aka yi wanda ake kira na Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders irin horar da matasa shugabanni ko jagororin al'umma na Afrika
to wannan ne ma dalilin da ya sa muka ce to bari mu sake mu lalibe ka magana ta yali muna son matasa su gane yaya ake neman wannan abu misali mataki-mataki da an buɗe a yanar gizo yanda ake shiga shi sa muka ce to bari mu kira ka ko minti hudu zuwa biyar mu baka mu ji ya zaka misalta wa matasa domin su daina tsoron abin su zama sun shiga ciki da yawa musamman daga kasashen mu na yammacin Afirka ko kuma arewacin Najeriya da sauransu
to gaskiya ne to shi wannan shiri bari in yi bayani shi a takaice yadda mutanen mu za su fahimta shiri ne wanda tsohon shugaban kasar America wato Barack Obama ya fitar domin horar da matasa waɗanda suke rike da wurare na shugabanci ko kuma suke jagoranta al'umma a inda suke domin wani ci gaba na musamman kuma shiri ne wanda akan ɗauki akan zaɓi matasa da suka ɗan yi fice a filin ko kuma fagen da suke ayyukansu a kai su manya-manyan jami'o'i da ke America domin a ba su horo na sati shida don su ƙara gogewa a fannonin da suke sannan a tafi sannan akan kai su babban birnin tarayya na Amurka wato Washington DC kenan su yi taro na musamman wanda gangami ne da ke kawo manya-manya manyan mutane daga America wanda sun shahara a fannoni da dama, da fannoni shin sun shafi ciniki da masana'antu, kimiyya, harkar kasuwanci, noma da zaman lafiya da dukkanin abin da ya shafi zamantakewar zuri adama. Sai a fara dama wanda su matasan nan za su yi hulɗa da su, su kuma ƙara samun dabaru ko hikimomin da za su ƙara yin amfani da su idan sun je gida, idan su koya ma wasu a dai samu horaswa ta musamman wacce kowa da kowa zai iya amfana da ita domin Afirka da kuma ƙasashenmu.
To yanzu misali za ka ga yanda ake nema ɗin, yawanci za ka ga an ce akwai rubutun AC, akwai wane ne, yawanci wasu a bisa binciken da muka yi mutanenmu misali a arewaci sukan ji tsoron cewa yanda ake rubutu da wane ne ai abu ne mai wahalar nema. Za ka iya gaya mana matakin da ake bi har a zuwa a nema ɗin?
Eh, gaskiya ne. To shi wannan shiri abu ɗaya yake, kowa da kowa zai iya shiga cikin shi. Abu na farko shi ne akwai ɗan rubuce-rubuce da ake yi, kuma rubuce-rubucen sun shafi tambayoyi na shin kai wane ne, kuma wani irin aiki kake yi, wata irin gudunmuwa kake ba al'umma, kuma me ya sanya ka zaɓi ka riƙa ba da wannan gudunmuwa. Amsa ce mai sauƙi wajen cike wannan application ɗin, duk inda ka ga ya shige maka duhu ko baka fahimta ba, akwai malamai irin na jami'a, akwai kuma matasa wanda sun je irin wannan shirin. Zaka iya tantabe su, idan ka tantabe mu babu wahala in Allah ya da, kamar ni akwai waɗanda ina ba shawarwari ta hanyoyin da za su yi, musamman wanda suke yin ayyukan da ya shafi zaman lafiya da cigaban al'umma. Haka zalika akwai waɗanda in abu ya shafi harkokin ciniki da masana'antu za su baka shawarwari ingantattu waɗanda in dai ka yi amfani da su za ka ji. In ma kana shakkar cewa turancinka bai inganta ba, ai kai yanzu ko ma ka yi ma dai ba ka da turancin da za ka iya zuwa.
Dama zan ce turanci ba.
Wannan mai sauƙi ne idan har ka cike ɗin turancin da za ka yi amfani da shi wurin interview, idan har an gayyace ka an ji ya inganta, za ka samu nasara ka je. Idan ma har kana da tantama, yanzu application ɗin akwai sauran kwanaki kafin a rufe, kamar zai kai kwana 10 nan gaba, za ka iya ka cike ka aika. Yawwa, kafin lokacin interview ɗin ya zo zuwa watan January, ka ƙara inganta turancinka ta hanyar samun wani ya ɗan riƙa tallafa maka kana yin magana, yana gaya maka inda kake da kurakurai da inda za ka gyara. Ka sa dai a zuciya cewa kana so ka yi wannan abin. Muna so dai ya kasance matasanmu su gane cewa tsoron yin abin ko kuma ganin cewa baka isa ba zai hana ka ko kuma ka toshe wa kanka dama. Kawai kowa ya gwada.
Haka. To, amma daga ƙarshe ku da kuka yi wannan abin, me babban abin da kuka koya a ciki, misali za ku ce kila ya kamata kowa ya samu irin wannan dama?
To, gaskiya Alhaji Kabara, idan na ce mai abu ɗaya na yi gariya, sai dai in ce ababe da yawa. Tunaninmu ya canza akan al'amura da dama na rayuwa. Kaga musamman na cewa idan ka iya abu kada ya kasance ka koma gefe guda kai kadai ka iya sai an zo an neme ka. Babban abin da yanzu na koya shine abin da ake kira teamwork. Duk wani abu kai in ka iya kada ka zama kai kadai ne, ka jawo wasu ka tafi ka nuna musu ku taho. Saboda da haka ne America ta ci gaba. Wannan zan iya ce ma yawa shi ya tattare duk wani abu da muka koya. An ƙara koya mana hanyoyin da za mu domin mu jawo al'umma a zauna lafiya, mu jagoranci al'umma wurin tunaninsu ya kasance kullum na ya za mu taimake ƙasarmu, ya za mu kare ƙasarmu daga faɗawa haɗari, ya za mu kaza, tunaninmu kenan. To, amma me babban makasudin abin wanda duk wani ko da ta ciniki da masana'antu ka ji ko kuma harkar shugabancin al'umma, public management ko civic leadership, gurin ka shine kaga ka jawo wasu kun yi tafiya tare, ka koya musu ba wai ya zama to kai kaine shugaba to kai kadai ka iya. Saboda haka duk abin da za a yi sai ba kana bukatar wancan ma na bukatar ka. Saboda haka wannan shine babban abin da zan ce a dunkule mun koya. Sauran abubuwan kuma lallai wannan suna da bukatar lokaci mai tsawo kafin a fassara su har al'umma ta fahimci ababen da aka koyo.
Haka. To, insha Allah, in muka samu lokaci za mu dinga tuntuɓa ka muna ɗan tsakura.
Ba laifi.
Yawwa, sai na gode sosai Aliyu Usman. Yawwa.
Amin ya Allah, na gode.
Yawwa. To, kin san kun san da yake shi wannan shiri na yali na maganar horar da matasa shugabanci ko kuma shugabannin matasa. bai wuce kwana 10 za a rufe ba.
Ya
wato daga hanzari ai ta lalubusha internet ana shiga shafin su ana nema kowa da kowa gabas da yamma kudu da arewa na Najeriya da sauran ma kasashen mu na Afirka.
To Allah ya bada sa'a.
Saboda shugabanci na gari shine komai.
Eh
Maryam sani da kokari.
Wallahi ka san kamar da wannan yace shi ka Donald John yace sauran da ya ci zo ranar Juma'a masallaci shine zai garza ya ci ranar.
Wallahi wanda yace ji tanko shi zai ci
sauran
John. To zai mu ce a madadin kowa da kowa Daniel ne ya bawo da umarnin shirin sai engineer mu John da wanda ya hada ma Facebook live Ibrahim Jarwan yake cewa Usman ne nan. Mu zama lafiya sai Allah ya kai.
Baruwanta yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.